والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bangai so ta addinin musulunci a watan jumada'ul ula muna 21 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1443 muna kuma 26 ga watan disamba shekara ta 2021 Allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na juma'a na fada mai martaba sarkin gumel Allah ya kara mashi lafiya dan ci gaba da karatu a cikin littafin al-arba'un an-nawawiyya yadda mutashi akan darasi na hudu a darasi na uku mun karanta hadisi na biyu na Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mun karanta hadisin tun daga farko har ƙarshen shi da jumlatacciyar fassara wacce hadisin ke dauke da shi da kuma ishara zuwa ga abin da Allah ya hori akai ishara zuwa gare shi ya waɗansu abubuwa da suke ta'allaƙe da hadisin ƙarin haske su ne kamar za mu yi a cikin wannan zaman na yau ƴan uwa idan ba su manta ba Imam al-Bukhari sai ya kawo hadisin ya ce an Umar radiyallahu anhu aidan daga Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki yarda da shi har wa yau shi ya kawo wannan hadisin na biyu malamai suka ce sai wanda ya yi la'akari da kyau yake iya gane ina hikimar Imam an-Nawawi yake yana so ya bada dogaro mai ƙarfi a cikin littafin nashi akan Sahihul Bukhari da Sahihu Muslim so shi Bukhari da ya tashi littafin shi hadisi na farko da ya bude shine hadisin innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa shi kuma Imam an-Nawawi a Imam Muslim da ya tashi bude littafin shi sai ya bude shi a Kitabul Iman babu bayanil imani wal islami wal ihsani wa wujubil imani bi isbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala wa bayanid dalil ala tabarri mimman la yu'minu bil qadari wa ighladul qawli fi haqqihi wani hine babin shi na farko sai kawo hadisin Umar dan Khattabi bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai zamanto kamar ya gaya ma maka wani abu ne ga abinda Imam al-Bukhari ya bude littafin shi shine hadisin shi na farko a matsayin Imam al-Bukhari shine jagora a wannan fannin na ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke bin shi baya a fannin ilimin hadisi shine kuma Imam Muslim sai ka hadisin sa na biyu hadisi na farko zai iya shiga kowane babi a babukan addini hadisi na biyu shi kuma yayi bayanin musulunci ne kwato kam a dunkule shi yasa wannan hadisin ya shahara ana ce masa hadisu Jibril a tsakanin malaman hadisi da kace hadisu Jibril wannan hadisin ne bayan mana halu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wasu kuma suna kiran shi da ummu sunna kamar yadda muke da ummul qur'an wacce ce ummul qur'an suratul fatiha saboda kamar ita abstract ne na alqur'ani duk abin da ke kunshe cikin alqur'ani an dunkule shi a cikin suratul fatiha duk abin da ke dunkule a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an dunkule shi cikin wannan hadisin na bainama nahnu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wasu malamai suke karansa da ummu sunna da haka ummul qur'an suratul fatiha ummu sunna wannan hadisin na Umar dan Khattabi radiyallahu anhu kuma kalli wata baiwa ta ubangiji sai Allah ya hade wasu hadisai masu tsada kuma sai suka fito ta bakin Umar dan Khattabi kuma Allah ya hana riwayar kowa ta inganta cikin sahabbai sai riwayar Umar dan Khattabi dan Allah ya tsare masa wata falala da alfarma da yake da akwai Allah ya tsare masa hadisin innamal a'malu binniyati kuma duk randa aka karanta yana da damar yana da kuma ladar ya isar da wani sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya sa mu dace da shi to shi wannan hadisin da muka karanta yana da dalilin da yasa aka san shi a duniyar musulmai kamar yadda shi Imam Muslim ya kawo a cikin littafin nashi ya rawaito hadisin ta hanyar Buraida an Yahya bin Ya'mur qala sai ce kana awwalu man qala fil qadari bil basarati ma abadil juhani, farkon wanda ya fara yin magana akan kaddara tsarin rayuwa a basara shine mutumin da ake kiran sa al ma'abadul juhani. Sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiya suka yi karatu a hannun manzon Allah, lafiya manzon Allah ya bar su, lafiya suka ci gaba da karatun su. Bayan tafiya ta fara yin tafiya kuma sai aka samu wadansu mutane ko dai suna ƙaryar ilimi ko ba su fahimci ilimi ba, suna tunanin suna da ilimi, ilimi ya bayar da su, so kuma sai suke ganin za su yi magana akan kaddara. Sai suka ce ai al'amarin kaddara da ake cewa Allah ya rubuta kaddara, wani komai a tsare yake, mutum kawai bi yake, sai suka ce ba haka bane. Sai suka ce al'amru unuf, komai kawai he dai a ga ya faru. Yanzu muka fita daga masallacin nan yadda ba mu san me zai faru ba, haka Allah bai san me zai faru ba, haka suka ce shi ne abin da ake nufi da al'amru unuf. Dan haka kawai sai in ya faru ne su ma su mala'iku za su gani, haka Allah zai gani, haka a rubuta. Wanda ita ce bid'a kusan ta farko-farko da ta faru a musulunci. Da haka in muka zo karanta hadisin man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd, da kuma hadisin kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nari, irin wannan bid'ar ake magana akan ta, bid'ar da za ta soki gundarin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi. Yace to wanda ya fara magana akan wannan shine ma'abadul juhani, to sai shi Yahya bin Ya'mur sai yace to fan balaqtu ana wa Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari, ni da Humayd sai muka tafi hajjaini aw mu'tamarain, ko dai da niyyar aikin haji ko da niyyar umara, ba hina yake shakku ba. Waɗanda suka yi riwayar a hadisin su ne suka manta, sun ce musu sun tafi aikin haji ne ko sun tafi aikin umara. Aikin haji da aikin umara a da yana da bambanci da aikin haji da aikin umara a yanzu. Su da magabata sun maida aikin haji da aikin umara wata haduwa ta musamman da mutane suke fahimtar abin da ya boye musu cikin addini. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo garin Madina ya karantar da addini, aka fita aka yi yakukuwa, waɗansu an tura su gurare da dama daban-daban su karantar da addini, wasu sun tafi a karan kansu, wasu da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma kowa ya tafi da wani ilimi da wata baiwa. To sai ake sa aikin haji ita ce matattara da take haɗe sahabbai da tabi'ai, anan ne ake tattake matsalolin ilimi wanda suka gagara warwarwa a garin ku. Idan akwai wani abu da ilimi da kuka kasa ganewa, kuka kasa fahimtar shi, to sai a biya wani kuɗin umara, a biya masa kuɗin aikin haji. In ya tafi can za a haɗu da kazurguman malamai sun zo su, sai a meka fatawa, sai a amsa ta. To su ma da aka fara magana akan kaddara, babu abin da za su yi bayani su fahimci kaddara, sai suka ga abin da ya fi musu alkhairi su tafi aikin haji ko su tafi aikin umara. Insha Allah za su yi gamdakatar da wani su cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka kuma suka taho aikin haji din, da suka taho sai yace faqulna laulaqina ahada min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadari, yace he mu hadu da wani cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu tambaye shi dangane da maganganun da waɗannan mutanen suke magana akan kaddara, ya al'amarin yake. Fa wufiqa lana Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattabi dakhilan al-masjid, sai muka yi kwatsamkwa da Allah ya mana alfarma, sai muka haɗu da Abdullahi dan Umar yana kokarin shiga masallacin Harami, masallacin Makka. Sai suka ce aka ga sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Abdurrahman, fakta naftuhu ana wa sahibi, sai muka shiga kafadarsa ni da sahabina, ni da abokina, ɗaya ya sa shi a dama, ɗaya ya sa shi a hagu. Shine abin da suke nufi da fakta naftuhu, muka daidaita kafadunmu muka zamanto tare muke tafiya da shi, ɗayanmu a dama ɗayanmu a hagu. To sai shi Yahya ibn Ya'mur sai yace nayi tsammani ni abokina zai bari na wa Abdullahi dan Umar bayani, sai ku na fara masa bayani. Yace a bangarenmu a garin Basra akwai waɗansu mutane makaranta al-Qur'ani masu nuna ilimi a zahiri, ya bada bayanin siffofin shi. Wannan malamin suka ce sai an yi taka tsantsan duk wanda ya zo da bid'a, sai kaga akwai wani abu da zai yaudara al'umma da shi. wanda ba sa yaudaran mutane a addini sune masu tafiya akan manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Wani yana da awar karama, Allah ya bashi kaza, Allah ya bashi kaza, zai iya yin kaza, zai warkar da kaza, sai yawa mutane wata bazata. Wasu kuma zaka ga sun nuna wa mutane suna da tsananin ibada, akwai yawan tahajjudi, ma'ana in farkon dare ka ji a gidansa in ya fara karatun alqur'ani sai asuba ta zai huta da safa azumi, yana yawan asuwaki, zaka ga shi duk siffa ta addini ta zahiri zaka gan shi. So wannan in baka yi taka tsantsan ba akwai wata bid'a da zai tallata maka ita. Yasa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo magana akan khawarijawa, sai ya ce tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa tahqiruna qira'atakum ma'a qira'atihim. In ɗayan su yana karanta alqur'ani, idan kuka zo kuka zauna a wajen da yake karatun alqur'ani, he ku rena kanku ga ko ba ku karanta alqur'ani ba. Idan ɗayan ku yana sallah ya ga yadda ɗayan su yake sallah, to he tsorata sai mu anya ma addinin da gaske miki, saboda ɗayan su in ya tsaya yadda ka san jijjige haka yake, ko yadda ka san ku tittire baya motsi, sai awa biyu yana rera alqur'ani da tajawidi da komai kafin yayi ruku'u. In yayi ruku'u ya dade a ruku'u, kaga shi yana da taka tsantsan, yana da gudun haram, baya so yayi kallo, baya so yayi kaza. In kaga yake ce kai waɗannan gaskiya su ne masu imani na gaskiya, to in baka yi wasa ba, in ka konace shi kuma sai ya dasa maka bid'a da za ta barar maka da addini din. A zahiri mai addini ne a idan mutane, amma a wajen Allah kuma ya barar da addinin, saboda ya haɗu da wata bid'a da aka ce kullu bid'atin dalala. Sai yace to waɗannan mutanen suna da karatun alqur'ani, suna da ƙarir ilimi, ko kuma in ka kwankwasa su kuma sai ka rasa ilimi din. Yawa Abdullahi dan Umar bayanin sha'anin su, sai yace amma wa annahum yaz'umuna alla qadara wa anna al'amra unuf, suka ce ai babu wani abu sunan sa qadara, wai Allah ya tsara duk abin da duniya za ta faru a kansa da waye, suka ce babu wani al'amr, al'amru unuf, al'amr musta'naf, kawai faruwa yake, sai ya faru shi ma Allah yake da labarin shi. Sai suka tambaye Allah dan Umar, kala sai yace fa idza laqita ulaik, yace to in ka koma gida ka hadu da irin waɗannan mutanen, fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni, yace in ka je ka ce Abdullahi dan Umar yace ba shi ba su, kuma kada su sake danganta kansu su din da Abdullahi dan Umar. Abdullahi dan Umar ya musu bara'a, so ma sun yi bara'a da Abdullahi dan Umar, wannan ita ce bara'a ta gaskiya. Fa akhbiruhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni wa alladhi yahlifu bihi Abdullahi ibn Umar, yace abinda Abdullahi dan Umar yake rantsewa da shi, me abinda Abdullahi dan Umar zai rantse da shi? Allah madaukakin sarki, sahabbai ba sa rantsuwa sai da Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karantar da su man kana halifan falihalif billah, duk wanda zai rantsuwa to ya rantse da Allah. To sahabbai ba sa rantsuwa sai da Allah madaukakin sarki, ba sa rantsuwa da darajar iyayensu, ba sa rantsuwa da darajar amana, ba sa rantsuwa da zumunci, ba sa rantsuwa da kabarin tsohonsu, ba sa rantsuwa da shehu, suna rantsuwa ne kawai da Allah. Yace ka gaya musu Abdullahi dan Umar yana rantsuwa da abin da ya kamata a rantse da shi. Law anna li ahadihim mithla uhudin zahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadari, yace wallahi inda ɗayan su yana da kwatankwacin dutsun Uhudu zinare an narka an maida shi salalla, ya dauka ya dinga rabawa, ya dauka ya dinga badawa, yace Abdullahi dan Umar yana rantsuwa da Allah, Allah ba zai karbi wannan sadakar tashi ba, hatta yu'mina bil qadari, har sai imani Allah ya tsara abubuwa da izinin Allah da kuma rubutun Allah da yardar Allah suke faruwa. Thumma qala, sai Allah dan Umar yace haddathani abi Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu, sai yace to Umar dan Khattab mahaifina ya bani labari. Da haka daga nan sai ya faro mana hadisin bayyana mana hanu julusun inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin iz tala'a alaina rajulun, wani shine sababin da yasa Abdullahi dan Umar ya bi bayanin sa. Da aka je karshe kuma a cikin hadisin mun karanta wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, tunda manzon Allah ce sai kai imani da alkhairi da marar alkhairi, sannan imani ya tabbata, wanda yasa Abdullahi dan Umar yace duk wanda bai yarda da kaddara ba to baya cikin musulmi. A gaya masa Abdullahi dan Umar baya tare da shi, shi baya tare da Abdullahi dan Umar. wannan shine dalilin da yasa muka tsinci hadisin akan magana akan kaddara. Wannan shine haske na farko. Waɗanda suka bibiyi hadisin a Ummahatul Kutub, sauran littattafan da malamai suka rubuta, inda zaka samu inda hadisin ya zo a Bukhari da Muslim da sauran masanid da Sunan, a wata riwaya zaka ga cewa musulunci aka tambaya daga farko, fa akhbirni anil islami. A wata riwayar kuma farko, fa akhbirni anil iman. Imani aka tambaya sannan musulunci. A wata riwayar kuma da muka karanta, musulunci aka tambaya mataki mataki. Musulunci mataki na farko, imani mataki na biyu. Ihsani ka annaka tarahu, ka an fa lam takun tarahu fa innahu yaraka mataki na uku. Mataki na hudu, ibudullaha ka annaka tarahu, kana bautar Allah kamar kana ganin Allah ido da ido. Wannan sune matakan addinin musulunci. So wanda yake karatu zai tadda a wata riwayar sai da aka ambaci musulunci sannan aka ambaci imani, a wata riwayar kuma sai da aka ambaci imani sannan aka tambayi musulunci. Sannan a waɗansu riwayoyi din kamar riwayar Umar din, annahu sa'ala anil ihsani bainal islami wal iman, an shiga da ihsan tsakanin al iman da al ihsan. Fa akhbirni anil islami, sai ya bada labari. Sai aka ce fa akhbirni anil ihsan, sai ya bada labari. Sannan kuma aka ce fa akhbirni anil iman. Za a iya samun waɗannan a cikin sauran ruwayoyi ga waɗanda suke buƙatar faɗaɗa bincike ko rubutun project ko waɗansu rubututtuka ko maƙalar ko wani abu, to za su iya sani akwai waɗannan abubuwan a cikin hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In muka wa hadisin kallon ta natsu, za mu ga akwai musulunci, akwai imani, akwai ihsani. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma kamar da muka bayani a wancan satin, duk abinda za a gani aiki na zahiri, to sunan musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi. Shin wasu daga cikin masu sharhi suka ce fa amal islamu faqad fassarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bi a'mal al-jawarih adh-dhahira. Shi musulunci manzon Allah ya fassara shi, yayi bayani shi da aiki na gabbai na zahiri. Aikin da gabbai za a yi da shi manzon Allah ya bayyana musulunci. Min al-qawli wal-amal, wannan aikin furta shi za a yi ko kuma gabbai ne za su aikata shi, kamar yadda muka wuce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, aiki ne na baki. Iqamis sala, ita'iz zaka wa sawm, aiki ne da za a yi da gabbai, da kuma wanda zai hada da dukiya da wanda za a yi da gabbai din, an gwama kenan, wake da shinkafa ko kamar aikin haji. Yana da buƙatar gabbai su yi, yana da buƙatar kuma kudin kai. Yanzu duk ƙarfinka, duk san ibadarka, duk san dawafinka, za ka ganka a aikinka aba gobe? Baka isa ba. Sai kana da kuɗi ko? Ko kuma kana da karama in za ka yi fiffike? Na'am. In kana da karama za ka yi fiffike za ka iya zuwa. Waɗansu waliyan suka ce suka je can su yi sallah, amma an ka kalle su ya katar da abin nasu suna faɗuwa ne ba nauyi. Za ku yi sallar magariba a nan sai mutum ya fito da gida, ya aka yi ta ani na yi magariba ta a Saudiya. Hi ya manta lokacin da ake magariba a nan an gama sallar isha a Saudiya. To yasa duk wanda zai kare ana iya kawo shi da in ba a natsu ba. In za ku yi sallar azhar a nan kuna zaune kuna hirahe ga gida ya fito. A akana muka Allah sallar sai ari yanzu na je Saudiya na dawo. Ya manta awa biyu da ta wuce su sun yi sallar. Shi yasa a tsarin rayuwa duk wanda zai yi a cewa addini sai dai yawo da kwakwalan mutanen da ba su yi nazari ba. Amma in ka tsaya kai nazari, to akwai wata kofa da zai bari a nan ƙaryarsa take a fili, kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa an kama shi. Da haka ni ina ga bangon mutum da Allah ya bashi damar da zai fiffike mai tahi kawai ya tafi aikin haji, je maka yi sallah ya dawo. Da ana yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, sallar da ake a masallacin haramin Makka tana lunkuwa da lada akan wadda ake a masallacinsa na Madina. So da ana fiffike da manzo Allah hidin rika fiffike. Idan azhar sai ce to kai Abubakar hega ku yi a Madina ne na koma Makka. Furke da sai a ci gaba da zo. Kafin ku fito daga sallah har sun ya dawo sai ci gaba da hira. Amma sai Allah ya ajiye maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk alfarmar da sallah take da akwai a haramin Makka sai dai a haramin Madina, anan Allah madaukakin sarki ya ajiye shi. Mu kuma duk alfarmar da kake da akwai da sallah dan ka he dai kai a masallacin unguwarku. Ko masallacin da yake kusa da kai, ko kuma ƴan kasuwa mutum ya kai fadarsa a kan himbadar bakonansa kawai yayi, yana haƙabbar kono yana kabbara, shikenan iyaka abin da zai iya yi. Kowa inda Allah ajiye a nan yake sallah, shi yasa daga cikin alfarmar da yamma aka ce waju'ilatil liyal ardu masjidan wa tahura. Allah ya sanya al'ummata duk inda suke masallaci ne gurin tsarkin su ne. Yanda ka shiga manyan kasuwanni ka ga yadda ake fasa dukiya daga safiya ya zuwa karfe magariba. Waɗannan masu shagunan duk lokacin sallah a ce he an rufe an tattaro an dawo wani masallaci kwaya ɗaya a garin za a yi sallah kake kallon rayuwa za ta yi kunci. Sallah a zahar kowace kasuwa a rufe a taho masallaci ɗaya. An gama a yi ta neman a daidaita da motoci da babura da kekuna fi an koma an buɗe ta Allahu akbar la'asar. Kun sake buɗewa an sake kasa Allahu akbar magariba. To da yaushe za a yi kasuwa da za a nemi abincin da za a yi kaza. Sai Allah ya bari duk inda kuke masallaci ne. Da haka ƴan kasuwa idan sun haɗu da wane su kare hagunan su sai su kabarta sallah a gurin sai su yi ta. Tare da cewa akwai bambancin falala tsakanin wanda ya salla a masallacin da ake jam'i da wanda ya salla a kofar kagonsa. Wanda ya salla a kasuwar shi gurin da yake sana'a da wanda ya taho masallaci yayi salla akwai bambancin lada ko daraja 25 tsakanin sallarsu. In yana so ya samu cikakkiyar daraja din sai rabu. Shi idan lokacin salla yayi wanda suke karfe 1 sai ya taho. In aka yi salla sai ya dawo. He yaran sai tafi wanda ake ɗaya da rabi sai su dawo. Yana daga cikin hikimar bambanta lokutan sallah a yau a gari. In baka samu anan baka samu anan. In baka samu ba anan ka samu anan. So akwai ibada da take da buƙatar dukiya da gangan jiki. Duka manzon Allah ya fassara su da sunan musulunci. Banda waɗannan a wasu rayu da na ambata hatta alwala, cika alwala da taimama da wankan janaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ya ba mala'ika Jibril suna ansa sunan musulunci. Akwai kuma ɗaiɗaikun hadisai na manzon Allah da suke nuni akan cewa duk wani aiki da za mu yi a zahiri su ma yana ɗauka sunan musulunci. Kaɗan da na ɗauko don kafa hujja da su faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi wanda ya ansa sunan musulunci tabbataccen musulmi a gurin Allah shine wanda musulmi ba za su cutu da harshensa ba, musulmi ba za su cutu da hannun shi ba. In dai da hannunsa ne ba zai taɓa kwayewa musulmi baya ba, ya cutar da su, ya faɗi magana da za su faɗa cikin tsanani ba zai taɓa yi ba. Dujarabar da za a yi sai dai ya shanye, amma ba zai dabe faɗa abin da za a cutar da musulmi. So amma yanzu an samu wani zamani da mutane ba sa tsoron su faɗi magana da za su lalata musulmi don su faranta wa arna da ake zaune ƙasa buƙatar su ko su faranta musu rai. Idan kuma mutum ya iya turanci sai ga yana sayan shafin jarida yana ta surutai. Saboda me? Yana so ya nuna wa arna fahifa kwamarin ne. Eh shi ba ɗan zafin addini ba ne ba. Kada mutane a fassara shi da radicalist ko sai ɗan ja da ba sai ya riƙa rubutu. In shari'a kuka ce ya soki shari'a, in hizba sun ce kaza bai dace bai sai ta dace. Kamar guguwa da ta kunno a Kano ko Shatigarko ko? So Shatigarko tana nan ta ɗauki kambin sarauniyar kyau bacin da a Kano an yi ta ƙone-ƙone da waye ba za a yi gasar sarauniyar kyau ba. Sai ga 'yar Kano ta tafi ta yi takara an ba ta sarauniyar kyau don wani munafurcin da wata da sisar da ake so a jingawa mutane har yau. Tunda dai a Kano ana ɗaukar sarauniyar kyau to akwai masu kyau kenan. In sai kallon Shatima tafi su ba. Su ma shekara sai su sake shiga ko shekaru masu sai sake shiga. Yan hizba sun fara magana a kansu, wasu na ga sun fara tsallakwa sun fara tattakar yan hizba. So duk wanda za a yi magana ta addini ya shigo ya soki addinin ko ya bawa barna baya to wannan baya cikin musulmi. Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Duk abin da alƙalamin ka zai rubuta kai zaka bada rahoto ka bada jawabi ka rubuta a jarida ko a wasiƙa ko a waye wannan musulmi baya yi. Shi yasa za ka ga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya hirya wani yaƙi da yake so a shigowa maka ba tare da sun ankara ba. Hatim ibn Abi Balta'a ai ya rubuta wasiƙa yana sanar da mutanen maka cewa fa ga abin da manzon Allah ke shirya ku shirya. Aka tura da ƙarfi ya tura yar aiki. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun je daidai guri kaza da kai Aliyu ɗan Abi Talib da ɗan Hali yake ji Ibn Ubaydillah daidai guri kaza za ku ci garo da wata mata tana ɗauke da wasiƙa ku karɓo ku dawo. Daidai gurin anan suka ci karo da ita. Ba mu wasiƙa ta ce babu wasiƙa. Ba mu wasiƙa babu wasiƙa. Ya ce wallahi tallahi tunda manzon Allah ya ce akwai akwai. Da haka ko ki fiddo salin alinki ba mu ko kuma yi mamaki tsirara duk inda ake duba sai mun duba. Da ta ji da gaske ake ta sauke kaya ta ware kitso ta ɗauko wasiƙa ta ba su suka juyo suka juyo. ana zo aka ce wa Umar dan Khattabi ga abin da ya faru sai manzon Allah barni in sare kansa dan yayi munafurci wannan abin da mutun yayi in ba dan akwai sakamakon manzon Allah na rayuwa da sunansa arnanci da fita daga musulunci tunda ware bayan musulmi ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai ya ziyarci yakin Badar da shi aka yi yakin Badar kuma Allah ya yafe wa ɗan Badar duk abin da suka aikata sannan manzon Allah tambaye shi me dalilin da yasa ka aikata wannan to kaga yanzu kenan tunda baka je Badar ba ba a yakin Badar da kai eh ba a yakin Badar da kai ba in ka kuskura ka rubuta wasiƙa ka kwataye al'umar garinku ka ba wa yanki da nafin hanyar da za su shigo ko yan garkuwa da mutane suka shigo ko barayin mutane ko ake waya da kai ake sanarwa ko yan kwastam masu kwace shinkafar mutane su saida ba su kaiwa gwamnati ba in aka hada da kai akwai a cikin almuslimuna man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi yan kwastam kala biyu ne akwai da suke aikin da gwamnati ta sa su ai gwamnati da ta haramta kama shinkafa da saida shinkafa duk wanda ya kama ya kaiwa gwamnati kai abin da gwamnati take so wanda doka ce ta kasa amma duk wanda ya kama shinkafar mutane ya karba hanci to waɗannan inda ana shari'a ta ƙasa da ƙasa sai a rataye su ba su da amfani su ne maciya amanar ƙasa tunda duk abin da aka takura ƴan ƙasa aka matse su suke shan wahala suke cin shinkafa mai tsakuwa su kuma suna kwataye bayan gwamnati din ba su da amfani a cikin al'umma to irin waɗannan mutanen duk wanda ya ba su bayani suka kwace shinkafar mutane aka cutar da su din da shi din duka suna fada cikin hadarin almuslimuna man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi da yadda za a yi a cutar da dan uwanka musulmi in dai ba a doran tsaron kasa bane tsaron lafiyar al'umma tsaron musulmi da tsaron gida so wannan abun akwai hadari a ciki amma idan abu zai cutar da kasar ka ba da bayani wannan babu laifi a ciki abu zai cutar da al'ummar ka ba da labari babu shi a ciki amma ka bada ta yadda za a shigo a kashe ƴan garinku a baka kuɗi akwai cin munafurci dai da aka kama irin waɗannan ƴan bandits din da ƴan kidnapping zaka ji wani lokacin da ƴan garin ake cin gari ɗaya daga cikin ƴan uwa nan an musu an kashe musu dan uwa a wani yanki na Katsina ina mai ta'aziyya sai yake cewa wallahi malamu mu Allah ne ya sa da kwanan mu mun je mun yi ta'aziyya magariba ta kawo kai kawai suka ji cewa basu gamsu ba su kwana a gari kuma su yana kwankwasar cikin su yaji ina za su kwana ya bada labari a zo cikin dare a far musu ashe shi din kuma Allah ya sa ƴan sanda sun sa shi a koyi a cikin gari sai dai su kama shi su fita watakil kan kashe watakil almuslimuna man salima almuslimuna bil lisanihi ko wa yadihi su dai aka Allah tsallakar da su to kaga irin waɗannan mutanen kuna zauna a cikin al'umma wasu ƴan uwanka waɗansu mutanenka waɗansu abokanka ka daga waya ka bada labari wannan ba aikin musulunci bane musulmi ba zai taba furta abin da za a cuci musulmi da shi ba ba zai taba rubuta abin da za a cuci ƴan uwansa musulmi da shi ba Allah ya tsare mu Allah ba mu kariya wa fi sahihain akwai wani hadisi a cikin sahih al-bukhari da muslim ana abdullah ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma da shi abdullah da shi amr din kenan banda al-as din radiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ayu al-islam khair yace a ayyukan musulunci wanne ne yafi alkhairi yafi daraja a wajen Allah sai manzo Allah ya ce masa an tuqima ta'ama wa tuqri as-salama ala man arafta wa man lam ta'ri aikin da yafi lada yafi soyuwa a musulunci an tuqima ta'am kake ciyar da abinci lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana abinci yana da daraja ai yanzu ma abinci yana da daraja na sha fada duk inda ɗan uwa Allah ya hore musu suna da majalisa suna zama madadin lokacin abinci su rika zarewa ɗaya bayan ɗaya kowa yana zuwa yana ci kuma ya da ɗan yi asuwa ke yake kankara hakuri da a zauna kuma ci gaba da zanci akwai rana hankali a ciki to duk wanda Allah ya hore masa ka fito abincinka da wanda ya yi mai daɗi da wanda ya yi marar daɗi da wanda ya kafar ƙasa ku haɗa shi nan a wuce gurin tare da kai za a ci to duk wanda ya sa fa yi noma a gidanka akwai albarka ka duba waɗansu waɗanda suke da ƙananan ƙarfi in an kare abinci a gidanka wannan kwano ɗaya wannan kwano biyu wannan kwano uku wannan albarka ce kada a ce kawai iyaka gidanka iyaka su kada kake ɗaukar nauyi akwai matsala wasu za ka ga tunda albahi ne ya haƙi diddiga albahi naira 40,000 ce ya tsaya ya fasali da biro da takarda saboda haka zan sayi kwano huɗu za a ke rubuta kwano biyu a gwangwani biyu a yi kaza duk saboda haka duk wani bako idan yazo gidan idan zai ci abinci akwai tashin hankali wannan babu kyakkyawan mu'amala a ciki babu kyakkyawan hali a ciki su ma an gidan ba za su kwahi wa jama'a saboda an kididdige an musu iyaka to ciyar da abinci har a cikin gidanka ka wadata gidanka a wadatu shi ma musulunci ne an tuka imam ta'ama sun kuma mata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa musu ya musu kahidi kada ku tozarta arzikin mazajanku kada ku wulakanta arzikin mazajanku wata mace ta tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tace har abinci yace wani arziki gare mu wanda yafi abinci da zaka tambaye dan albahi ka tambaye me yafi daraja a gurin sa sai sa zaka ga in dai agumin da an yi albahi in kaga hinkafa tana yi abin babur to an yi albahi dan sir to ko ba ga albahi an yi albahi mutane suna ta fafutuka su kai gida su aje saboda kar bai ha biyar ga wata a ce musu ba hinkafa su rasa yadda za su yi wani idan ya gama ce fa ne ya kai gidansa yana ganin ba problem Allah kai shi karshen wata in za a yi 25 bai ga alad ba 26 da alayya leka kitchen ya ga akwai hinkafa akwai yar macaroni akwai zai ji lafiya kalau amma haka aka ce 23 ya leka ga komai kwar leda aje wata kasa ba ta da mugunta wani lokacin dan kwalin makaron naka da kake tutiya da hiya kai kwar hiya aje a hanyar ka wai ka gani da idan ka da haka da ka zo fita ka ci karo da yake ke hawara to wai daki zaka koma ko sallah zaka yi ke a dauka zaka yi to kaga abinci yana da arziki sai sa manzo Allah ya ce masa to wani arziki gare mu wanda yafi abinci to su mata su ji tsoron Allah ka siyi abin da ba iyakarsa ba kenan abinda za a bukata a ci a gida a koshi kowa yayi annashuwa wannan an bawa mata mara su yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo na karbar mu baya ar mata idza ja'aka almu'minatu idza ja'aka da'aka almu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina da aka zo kalmar wala yasriqna sai da take cewa ni mudina mutum ne mai mammako baya ba mu abin da za mu ci ni da ƴaƴana ina da laifi idan na dauka a dukiyar shi nayi mana bukatar cikin gida sai manzon Allah ya ce khudhi min mali abi sufyana mayyakiki wa waladiki bil ma'ruf cikin dukiyar abu sufyan ki dauki abin da zai wadace ki ke da ƴaƴanki amma bisa al'ada kare zamanto an wuce gona da iri kuma kare zamanto an cutar kada badan zai karo kihiya ya samu ta falliliya fara ya doguwa a ce to bara a lalata da ya ka abinci a karar da shi da ya kawo a karar da shi wani lokacin an yi girki a bar itace abincin ya kone a sake dafa a ce ake wallahi kone yayi mana kitso ka san ba sa da mugunta ta kawo maka satellite ɗinka da TV ta an gaza musu wuta su kone ayi kaza haiga da ka canjo na ka canjo na haiga account din yayi kasa a aiki yaro a ce ya dawo ya zubar da kuɗin duk mata san iya mugunta fa za a aiki yaro ya ba shi naira 2000 sai a bashi ita ya rike a hannu jallo jallo ko bai fiye je su yi kafa da rufa amma da ya fita aka kwace a ce maka yan ake ya an kwace kuɗi yaro dan shekara biyu ka fara falla masa mali an sace 2000 to mata suna da mugunta sai manzon Allah ya ce in abin da kyautatawa ne wannan babu laifi to kaga ka wadata gidanka da abinci shi ma aikin musulunci ne dan haka duk mai gidan da yake takure iyalansa su sha wahala a ga yunwa a jikinsu kuma yana da halin da zai wannan akwai tambaya a cikin aikin musuluncinsa in ya wadata gidansa kuma haye kuto waɗanda suke da kusanci da shi da makwabta da abokai a samu alheri a cikin su na san a garin nan da wanda in Allah ya hore musu suka je wuce an suka da suka dan samu kuɗi za a sai zabbi guda biyu guda uku a dafa a ga majalisa a karye kahi sai kaji an tuno ta hira ta shekara 7 8 to ya kamata duk irin waɗannan irin wani abubuwan a rika dawo da shi mutane su rika wa junansu da junansu liyafa Allah ya hore maka ka samu wata 100,000 baka ankara ba sai ka ji ba sai kai aure ba zabbun nan da suke dan sauki kwanan nan sai guda biyar a wata a dafa wata a soya ko wata a gasa a kawo kwanuka ana tsammanin aka sauye daga gidanka dan burrama za a gani kawai a ga naman kaza yana zubowa sai ka tsara ta to ku aje wannan hayya juma'a tukunna ba a fara da wannan ko in aka ci aka koshi wani ya kawo lemo ya raba a sha a ji dadi wannan yana daga cikin aikin musulunci kaga aiki ne na zahiri amma sai manzo Allah ya sa shi a sodan musulunci shine abin da ya dauke mu an tuka imam fa'ama wa tuqri assalam kuma ka rika ba yin sallama assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi wannan musulunci ne izala irin tada kenan ko da duk dan izala an sani da sallama assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah har tsokalin su ake muna yara so wannan abin alama ce ishari ne na musulunci shi'ari ne na musulunci so mutane su raye sallama a tsakanin su ka san mutum baka san shi ba a raye sallama kowa ya aka buga wanda ya buga din ko wanda zai fara magana ya fara yin ta da sallama assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam sai a ci gaba amma tura sun ci mu da yaki ko dai hello ko hello inji an ko ko hi duk an manta da waɗannan abubuwan to a fara da sallama haɗuwa kuka yi okay yawa eh kaga aka kare maimakon a ce ma assalam sai a ce okay all right yanzu ku dauko so musulunci akwai ciyar da abinci akwai sallama su ma sai manzon Allah ya kirga su a cikin ayyukan musulunci dan haka duk wani aiki da zamu gani na zahiri to yana daukar sunan musulunci shi kuma imani in muka kalli hadisin zamu ga kuduri da muke sawa a zuciyarmu to shine manzon Allah ya masa bayanin imani kuma idan ana cewa a karanta aqida ai karatun aqida waɗannan rukunan imanin guda shida duka su ne ake bayanin su akan duk wani littafin aqida an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai dai salon rubutu ya bambanta amma duk littafin da zaka karanta na aqida akan wannan ne in kuma a cikin waɗannan rukunan guda shida aka ware ma daya aka ce kai magana akan shi shine an tu'mina billahi wannan kuma shine ake kira tauhidi in kana ce maka tauhidi abin da ya shafi Allah kadai to wannan shine ake kira tauhidi in an hada da wani to ya koma aqida ba tauhidi ba idan abin da ya shafi Allah kadai tauhidi abin da ya shafi rukunan imani dukkan su ko wani bangaren su waɗannan shine ake kira aqida in kana ce wani bai da aqida to ma'ana yana da matsala akan kaddara ko yana da matsala akan mala'iku ko yana da matsala akan manzanni ko yana da matsala akan wani aiki cikin ayyukan Allah madaukakin sarki ko sunansa ko siffofin shi kai kana ce wani bai da aqida amma waɗannan rukunan guda shida in ka rike su to ita ce kyakkyawar aqida ita ce ake kuma karanta a babukan aqida Allah ba mu ikon kiyayewa yadda suka zo din wannan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ansusu ayoyi da yawa cikin alqur'ani sun ambace su wani lokacin guda biyar a dungule wani lokacin guda hudu a dungule a daidaikun ayoyi kuma za mu ji su daban-daban kamar fadin Allah madaukakin sarki a cikin suratul baqara ayat da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwadaitarwa a rinka karanta ta musamman kafin mutun yayi bacci amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi da fadin Allah madaukakin sarki laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa atal mala ala hubbihi kaga nan ayar ma da ta tahi sun samu maka duki ita ma ta ce maka wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama mutane su bada dukiya tana son dukiya tana tsunkon su amma mutane su bada wannan alama ce ta imani duk wanda bai iya bada dukiyar shi baya iya kyauta baya iya haukata mutane da kuɗi to a walama tambaya ce a cikin su ya kamata a gidanku a samu ne yayi buri na kwana biyu ko a gahi yana ihu a ce aka yi sai ya manta labe su judu shukur ba wanne ya masa mahaukaciyar kyauta in aka samu kware da gaske in aka samu wannan kayi kuɗi ka kazanta da kuɗi kuma a gidanku ba wanda ya taba hauka ai akwai matsala eh aka ce ɗaya daga cikin manyan wata jam'iya zai yi aure ya je wajen wani ba ni gudunmuwa zan aure dan dauko abin da aka saba ordinary ne kyauta ya bashi ordinary kyauta ya bashi da ya tafi wajen wani yace a bashi kyauta kawai da ya meka masa kawai aka ce ya kama rawa a gona yar karamar hauka sai aiko to in kana da dukiya dole ana da bukatar a ga haka wani a family dinku ka sani kokarin sa da alarammancin sa da komai da komai ustazi ya gama karatun alqurani da komai wata budurwa ta fi dahi ana kan gangare gangare za a yi ba za a yi ba kace kai akwai alaran mai tsaya haddace qurani budurwa ta fi dabe kamata mu bashi kunya ba ka gina wani gida an taya miliyan 3 da 400 sai kace ustaz wancan gidan ina ga zai yi kyau da kai kace wa sha Allah ko eh wannan gidan ka bashi
ka dauko miliyan 2 ka ce masa gashi wannan ayi harkokin biki abin da rage ka jajari dan Allah mai ustad yake bukata a gurinka wallahi baka samu ya ga rubuta sunanka a bayan sa kuma akwai ran da za a zo a ce sai wane sai ba kai ba dan Allah ba za a fada ba to ya kamata idan kai arziki kai kudi to alama ce ta imani a ga wadanda suke tare da kai suna mura arzikinka tawar mu daga Kano yanzu muna tafawa da wani bawan Allah classmate dina sai ki ce mu wani Allah ya masa arziki da kudi amma Allah bai hore masa kyauta ba har ya mutu kuma da ya mutu an yi mamakin dukiyar da ya tara har sarkin garin su ya da mamakin kudin da ya tara kazamin kudi amma yace duk in uwansa da suke uwa daya shi kadai ne a wajen ubansa amma duk in uwansa da suke uwa daya ba wani mutum da ya daga ya zama wani har ya mutu kuma ya mutu ya bar musu dukiyar uwarsa za ta gada dan uwarsa ta gara yasa sunan uwarsa dai ko to yanzu dan Allah irin waɗannan ƴan uwan kana da lokacin da za su tsaya su yi kihin sa su masa addu'a Allah ya ji kan wani babu to ya kamata kafin ka mutu duk wanda yake kusa da kai daidai gwargwadon abin da za ka yi mai ka masa so ciyar da dukiya da bada ta yana cikin shi kuma rukunin imani wannan yasa malamai suke ganin cewa kenan da imani da musulunci wani lokacin ɗaya kan shiga daya ai ba yadda dukiya aiki ne na zahiri ko to amma a wani ayar kuma sai Allah ya gaddar shi kuma cikin ayyukan imani da haka wani lokacin ayyuka na zuci sune wanda manzon Allah ya bayanin su a matsayin ayyukan imani ayyuka na zahiri hino da manzon Allah ya bayanin su ayyukan musulunci wani lokacin kuma ɗaya yakan shiga cikin ɗaya sai ambaci imani sai kaga ayyuka na zahiri sai shigo sai ambaci musulunci sai kaga ayyuka na zuci sai shigo yana daga cikin abubuwan da aka ce idan ɗayan su baya nan to ɗayan su yana wakiltar ɗaya idan suna nan to kowane sai ya dauki kasan shi in an hada musulunci da imani da ihsani so ya kamata a samu fasawa irin ta malamai so musulunci aikin sa daban imani aikin sa daban ihsani aikin sa daban in an raba musulunci shine imani shine ihsani ihsani shine musulunci shine imani imani shine musulunci shine ihsani in an hade su to kuma kowane sai a bashi aikin sa da rabuwarsa daban-daban. Allah madaukakin sarki na iya haɗe su, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na iya haɗe su. Yasa wani lokaci aka tambaye shi akan imani, sai ya ce al-iman bab'un wa 60 shu'ba. Yace shi imani rassa 60 da wani abu ne. A wata ruwar rassa 70 da wani abu ne. Adnaha qawlu la ilaha illallah. Mafi kololuwarsa sune mutum ya ce la ilaha illallah. Ai ya ce imani amma haifa da la ilaha illallah da muka same ta a cikin musulunci. Wa adnaha mafi kankantar aikin imani sai ta imatatul adha an tariq shi da in kaga abin da zai cuci mutane akan hanya a dauke shi wannan hima imani ne so nan gurin zaka ga akwai mutane da yawa tambayar imanin su akwai abin mamaki wani kullun kwata sabata barin titi a fantsama mutane kafin magariba daga safiya kafin rana ta fito ba mamaki a mutum 10 ko 20 sai sun baci da kwatarsa kuma ko a jiki baya ji so sakin kwatarka ta fito kan titi ta cutar da al'umma wannan akwai alama a cikin imani ya kamata duk abin da yake naka ne akwai haƙin al'umma karka bari al'umma su cutu kai kokari ka tsabtace kwatarka ka gyara ta karka bari al'umma su cutu in fine ne ya fashe babu laifi ka zazzage ka gyara ka sake mai da hanya a ganta abin sha'awa ungafa ko ba kwalta ko ba interlock idan za a share ta a tsabtace ta wallahi za ka ganta akwai abin sha'awa akwai dadi a rike ingana tafiya in ka zo kofar gidan wani ya share ya tsabtace ka gare ranan farikan sai ka ji in ka gaji wallahi kamar ka sile takalma ka zauna amma an ka zo da kwata da waye ga mutum yana jin tsantsani yana ta kokari ya fice daga unguwar wannan to wannan masu irin wannan aikin akwai alamar tambaya a cikin imanin su wani kuma zaka ga duk ya kare gidansa ko 100 by 100 ka bashi in Allah da ya fito kan titi yayi soka awai ya wuce mota a unguwar kafin ya kare gidansa in ya kare mota daga gidansa ta tsaya ba za ta wuce ba ya cika ta da soka awai yana ga mutane fa zai ci abinci zai kai ko dindiri mai ya ka ya ka ta kan titi ya cinye so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake magana cewa akwai cinye titi wallahi har soka awai din akwai matsala a cikin ta musamman waɗanda suke zauna a kananan tituka soka awai har bature ma da yake kirkire ta a cikin gidansa yake tsakar gidansa inda mota za ta zo ta wuce ko barbajar gidansa anan ake haka ta a kare ta kuma yana mata ginin da har ya mutu ba zai sake tsotse ta ba to in kana so kai sai ma kai turancin kai ta kai katuwa ka biya injinoni su tsara maka ita ka kashe mata abin da za a kashe mata a maida arife wani ma bai sani ba har ƴaƴanka su ƙara yawansu su bar gidan ba san ma inda faidar su take an huta to amma mu wanda yake ga mutun ya kawo ta dindirme mai akan titi in Allah da ka zo motar ka ta tsaya a gurin kai tsoki ka fito wani tsokin da zaka yi ka fito ka takura kana nufi akwai zunubi ko babu in an dauko maka yashi za a yi aiki dole in an zo bakin sokawai din sa sai dai a zubar a sa ɗan baro su kwahe su shiga shi kadai ya cutar da unguwa so kaga da irin shaddojin mu da irin kwatocin mu da irin datti da ake zubarwa da masu tara taki wani lokacin gwamnati ta biya kudi a yi kwalta wani ya kawo tifar kasa ya zuba ta akan hanya in ba sarki bane zai hawa aka ce a dauke ba zai dauke ba wata yata wata hida wani hau da babur ya kai sarki zai kyale su kuma tafarkin titi ne fa abinda ba kai ka yadda ba an ce ka dauke da kwalba da duwatsu da yara in suka yi wasa in suka gama wasan su suka tafi tun a yakin Aliyu dan Abi Talib da kuma sauran sahabbai da suka yaki a lokacin da aka raba rundunar musulmi gida biyu aka tura Abdullah dan Abbas ya sulhu da wadansu yanki na mutane suka ce la hukuma illa lillah fadin inil hukmu illa lillah to suka fadi kaidojin su da waye aka ga musu kalimatu haqqin urida biha al-batil daga nan aka samu khawarija suka fara fita bayan su sai Abdullah dan Umar daga cikin sahabban manzon Allah ya rasu ne a shekara ta 73 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan tun sahabbai ba su yi shekara 100 ba tun musulunci bai yi shekara 100 ba aka samu bid'a ta kaddara ita kaddara kashi biyu ce kashi na farko shine mutun ya yadda duk abin da zai faru to ilimin Allah ya riga faruwar wannan abin duk abin da bai dace Allah ya riga ya rubuta shi na alkhairi ne ko na sharri na da'a ne ko na sabo ne tun kafin a halicci mutane Allah ya bada wannan aiki kuma Allah ya raba mutane akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna ma'ana sabiqu ilmillahi akwai gabatuwar ilimin Allah madaukakin sarki duk abin da zai faru wannan mataki ne na kaddara sannan mataki na biyu aikin bai isa ya samu ba duk da Allah ya rubuta shi sai a lokacin da Allah ya so ya samu shine khalqu af'alil ibad halittar ayyukan bayi kulliha min al-kufr wal iman da kafirci da imani duka Allah sai ya so ya faru ko kana yi Allah bai so ba ai kafirci kafirci da ake yanzu da ake da arna da kristoci da suka yi kristmati a jiya wai kana nufi su ne suka kangare suka yi ko Allah ne so a sami kristoci Allah ne so a sami kristoci yanzu rabuwar mu haka da musulmi da kristoci da yahudawa da arna da masu bautar shedanu ka san akwai su fa yanzu ƴan kungiyar bautar shedan haka suka wa kansu da kansu suna na satanism su kawai kai tsaye shedan ake bautawa kuma ƴan kare haƙin shedan ne Allah ya zalunci shedan me yasa ya halice shi ya sa masa tunanin da ya sa masa ɗan kwata masa haƙi ne aka suke rayuwa da ka'idojin su da komai kuma kai ga cikin addinin da kungiyar haka za a gaya maka kuma kace bi a ranka kai ko ba a wahi dan adalci ba ɗan kungiyar sa ne da wanda suke ce masa uban gida ko mai gida har a yi fitin Hausa akwai su shi ya je aikin hajji ba zai iya jifan shi dan bai ta ya ce ya za a iya jifan oga yana gani kamar da wasa ne ogansa ko har a wutar jahannama in ba tuba bai ogansa ne so daraja ta biyu shine kai da duk abin da zai faru akwai ilimin Allah a kan shi sannan aikin ba zai samu ba a lokacin da yake samuwa sai da tsarawa da yardar Allah madaukakin sarki wannan aikin sabo ne ko da'a ne kuma ba wanda yake sai samar da aikin sai da Allah ya yarda wanda ita ce daraja ta biyu da ahlus sunna suke tabbatarwa ƴan kadariya suna kore ta anan ne aka samu bambanci da wanda suke ganin komai faruwa tsarawa ce ta dan adam akwai wanda suke ganin kuma tirsasa dan adam akai to a fakin kaddara aka samu kungiya guda biyu da ta halaka wanda suka karanta al-aqidatu wasufiya za su ga Ibn Taymiyyah yayi bayani akan su yace ahli sunna sune firqatun najiya da aka bo kaddara suna bainal jabariyyati wal qadariyya suna tsakanin wadanda suka kudurce kaddariyya dan adam shike samar da ayyukan sa Allah bai ma san za su samu ba akwai wanda suka ce shi kuma dan adam tursasa shi akai bai isa bane tunda Allah ya tsara komai ya rubuta dan haka shine yake sabawa shi kuma Allah ne ya rubuta ya san abin da kowa zai yi kuma sai ya baka zabi faman sha aminkum falyu'min waman sha'a falyakfur inna hadainahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura wa hadainahu najdain Allah ya baka tsari ya baka dama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokaci a zahiri ya fito daga gidansa da wasu littattafai guda biyu sahabbai duk sun gansu wanda suke lokaci yadda suka ga mala'ika jibril sun ga wannan littattafan sai musu haka yace kun ga wannan littafin suka ce eh yace wannan littafin duk ƴan aljanna suna ciki Allah ya sa muna ciki yace wannan littafin duk ƴan wuta suna ciki sunayen su ne yace ba za a karawo ba za a rage ba ya mai da littafin Allah ya dauke abin shi da ya fito gida ya musu bayani kowa an tsara ayyukan sa an rubuta ba rage ba kare da ya gama wa'azi akan wannan tsarin zafi ba jikin sa yayi sanyi kace to manzon Allah me yana aiki kowa koma gida ya kwanta mana tunda dai dan aljanna yana aljanna dan wuta yana wuta kuma koma gida ya kwanta sai yace a a saddidu wa qaribu mutane su nemi kowa faka su nemi kusanci da Allah su dage da ayyukan ibada fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowanne Allah ya hore ya yassare masa abinda Allah ya halice shi domin sa duk wanda zai tafi aljanna Allah zai hore masa ayyukan aljanna yanzu ina ji kusan awar mu guda muna zaune amma mutane ji suke kamar suna ƙara kusanci zuwa ga Allah suna fahimtar addininsu suna tunanin za su gyara Allah hore maka wannan alama ce ta ana share maka ayyukan aljanna kaji baka jin wahala idan zaka yi sallah baka jin wahala idan zaka yi azumi wallahi akwai mutumin da in ka ce masa zo ka yi sallah a rana sallah kwaya dai tak wallahi wahala yake sha na duba na gani duk wanda baya son baya sallah yafi mai yin sallah wahala shan wahala idan kuna zaune a majalisa za a yi sallah to masallaka za a ga alwala za su yi ta kuma sallah kuma ta yayi nan to lokaci da yake tawari shi yake shawara yake waye har he kun gama sallah kun dawo a hankalin ku a kwance sanan he dan zagaye ba sai kuma zauna saboda ba zai sallah ba wahala da zai hata fita ku da kuka yi sallah din idan mutun ya ki yin azumi sai ga bai yi sawar din ba amma he wuni inda zai hata ba mata gagare inda zai samu ruwa mai sanyi ya bai isa bai samu he bayan an yi sallar magariba fa amma Allah ya dora masa wahalar sako amma bai dora masa wahalar da'a ba to kaga baka jin wahala azumi zaka wa Allah ba wai na ce karka ji azumi ba wahala ba a'a zaka iya yi din koda mutuwa za a yi zaka iya yi zaka iya sallah zaka iya ware miliyan ɗaya da wani abu ka tafi aikin haji in kaga Allah hore maka wannan alama ce ta insha Allah kana cikin wanda su dace da aljanna Allah madaukakin sarki Allah ya sa muna cikin su da haka kada wani ya yarda da kaddara a yayi dauka cewa tunda an rubuta cewa tunna bara in yi bacci na kawai dan aljanna ne dan aljanna ne in dan wuta ne dan wuta ne a dai yawanci an yi boko ko Allah ba ya rubuta ba in za ka gama ko ba za ka gama ba to dan Allah duk kokarin mutum idan aka ce an fara semester ya tafi gida yayi bacciyarsa aka ce kai gobe za a fara ed 111 kawai ya hawo mota ya higa daki aka rubuto masa da Allah ya kake tsammani za su yi da wannan jarabawar zai yi ci ko ba zai ci ba zai wahala gobe ed 112 zai sha mamaki haka ed 113 zai sha mamaki a higa GSE zai sha mamaki so kenan duk kokwalwarka kana da bukatar kai riko da sababi menene sababi din ka nemi admission ka zo makaranta ai karatu da kai ka karanta karatun ka tambayi abin da baka gane ba sai kai dokaro ga Allah ka shiga ɗakin jarabawa sai ka ci jarabawa so ita ma aikin lahira haka ne kai riko da sababi ka fahimci addini kai ayyukan addini ka nemi taimakon ubangiji sai ka ganka cikin yan aljanna insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya samu dace sai na ga mun ja lokaci da yau akwai sauran bayani amma dai ina ga hadisin mu kyale shi a haka insha Allah ta'ala sai dan abubuwa guda biyu ko uku da zamu tsinta a ƙarshen hadisi din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum wannan malaika jibril ne zai karantar da ku addini mun yi bayani a wancan sace yana gwada maka wata isar ilimi ko isar kasaita ta Allah malaika babba ce cikin halittun Allah mun faɗe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin malaika Jibril ya ganshi da fiffike daya tun daga sama har ƙasa fiffike kwaya daya ne kuma fiffiken sa 600 amma sai gashi yanzu an matse shi ya zama yar karamar halitta kuma ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tattauna an kasa gane shi ashe kenan Allah yana da iko ya juya katuwar halitta ta dawo babba kamar da yake juya babbar ta koma karama ko karama ta koma babba kuma alqur'ani ya gaya mana yadda mala'iku sai iya zuwa a siffar mutane ga Maryam alaiha salam idan tabazat min qaumiha makanan sharqiyya fatakhadhat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya da aka tura mata malaika sai malaikan ya bayyana a garinta a matsayin kawai mutum kuma cikakken saurayi mai cikakkiyar halitta basharan sawiya kaga kenan Allah yana iya mai da malaika ya dawo a siffar mutum yasa da ta kai a siffar mutum tace a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya sai ta inna ma ana rasulur rabbiki li ahaba laki wala man zakiya da mala'iku za su je wajen annabi Ibrahim su wuce kasar annabi Lot a wata sifa suka je mashi a sifar mutane suka zo masa wannan yasa suna zama a gidansa ya tafi da sauri faja'a bi ijlin samin a wata riwayar bi ij a wata ayar bi ijlin hanid an zo da dan mareke mai mai koko sashe an yankawa baki wannan ke fassara maka ayyukan musulunci da cikar musulunci shine mutum ya zamanto baya tsoron ciyar da abinci baya tsoron kashe duka inda ya dace da haka in kai bako wanda yake ya amsa sunan baki ka sa a yanka wani dan karamin dan mareke kato wannan ka kai ka sa 300 ka ce a yanka albarkacin sa kowa ya ta unguwa he yace iya abin da zai ci ya koshi sauran yan gida da yan unguwa su ce aka ce ai alhaji wani ne yayi bako sai ka aiwo na baki Allah ya kawo su da an ga bakon ka insha Allah da gudu za a je karbo jakar su saboda sun san akwai wata morewa da za a yi in bako ya zo shi Allah Allah zai kula Allah ya kawo maka baki to kaga wadannan da suka zo ya kawo musu dan mareke falan mara a aibiyahum la tafilu ilaihi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf da yaga hannun su yaki zuwa sai ya tsorata wani irin baki ne za a ka abinci kuma irin wani lafiyayyen abinci ko kasace suka ce kaka ji tsoro mu manzannin ubangijin kai sannan suka bashi labari kai din muna maka albishir zaka haihu matar sa tana tsaye ta ji albishir an ce za a haihu sai kara 90 da wajen 9 ko da 8 mijin 120 tace a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'di shekha yace yanzu ni din sai zan haihu wa ana ajuzu ina tsohuwa wa hadha ba'li shekha wannan mijin nawa ya zama dattijo tsoho zamu hadu a aihu inna hadha la shay'un ajib lalle akwai al'amarin mamaki suka ce a ta'ajabina min amrillah mamakin al'amarin Allah suke kuke rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahalal bait rahmar Allah da albarka sa tana sauka a gurin ku kuma abota wannan gida din kaga kenan mala'iku sukan canja siffa su zo wajen annabawa ko wajen mutanen da Allah madaukakin sarki ya zo su ayi mu'amala ayi zance a fahimci juna wani lokacin ka san mala'ikan ne wani lokacin ba za ka san mala'ikan ba shahararren hadisi mutanen da Allah madaukakin sarki ya jarrabe su da mai kura da makaho da mai melewar fata haka aka turo su kai me kake so shanu kai me kake so raƙuma kai me kake so awaki kowa aka bashi bayan shekara aka sake dawo ko bayan tsawon lokaci wannan garken raƙuma wannan garken shanu wannan garken awaki mai shanu kawo yace wallahi al'amura sun yawa ya sa masu kuɗi ga wani da miliyan 10 an ka tambaye ka jira ce maka wallahi duk da mana fasa taya ina ta kokare da za a yi in canja ta kaza mutum da miliyan 10 kana buƙatar naira 2000 amma yana maka lissafin shi kuma naira 50 wani ko matsalar sa a duniya aka baka kai kuma arzikin ka kenan a duniya haka Allah yake yanzu in ka ji a wajen mai rukuni mai raƙumi shi ma ce matsaloli sun yawa wajen mai awaki ya ce ni ma yadda ka zo haka Allah ya yi ni a da duba cikin dukiya ta duk abin da kake so ɗauki ai classmate ne kai ma ko yadda nake makaho haka ni ma Allah ya yanke makaho haka zuke saboda haka dalilin da kai classmate ne duk abin da kake so ka dauka ya shiga cikin awaki ya ce to Allah ya sa maka albarka a cikin awakinka yasa to ko dukiya kake nema kai ta katsantsa akwai mutanen da suka tahi da wani dukiya kaje suna kamar da ilzilanci suke Allahumma arzuquni kama razaqta dan karuna ko ko kama razaqta dan gote haka zaka ji suna fada wani kuma yace Allah ina roƙonka duk abin da dan gote ya roƙe ka ina roƙo ba dadi ba rage mana a mere shi dan gote kenan kaga kamar akwai ilzilanci a ciki yanzu dan Allah kana tsammani wanda muke wannan karatun da kai a baka dukiya dan gote ka sake da ka zauna ayi sallar isha kai shafa'i da wutri eh ka tafi can unguwarku ka gaida babanka ku gaida da babarka ku dan hijira da mutanen unguwarku ka tafi gida ka je ku zauna da iyalanka a baka duke dan gwata ka zauna lafiya kallon ai najira mai ta yasa za ta ganka so in ka tafi neman arziki ka roki irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roko Allahumma ja'al rizqa ali muhammadin tafafa akwai fa'idoji da yawa da mun tsallake su a cikin hadisin amma dai mu takaita bana so muke gimsar da kanmu muke tafiya a hadisin kuma muna tsakura fa'idojin da zamu ke tabawa insha Allah muka tashi a gaba sai mu karanta buniyar islamu ala 5 shi wani hadisin da mala ya kawo shi kamar umda ce a cikin musulunci yanzu hadisin da zai kawo maka na gaba zai maka bayanin menene musulunci wannan kaddarar da ake kaiwa da kawo aka da sai ya fassara maka ita hadisi na hudu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman har gurin da zai ga maka bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun aw sa'idun wannan ba ita ce kaddarar da ake sa ba a rubuta ba to ga bayanin yadda ta zo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan ne idan ka tsaya kai sai kaga cewa a hebajintar malaman ba da ka suke rubuta hadisi ba ba da ka suke rubutu ba ko menene yana nan a muhallin sa da haka hadisi na uku yana da tasiri da wannan hadisi na hudu yana da tasiri da wannan ya danganta da Allah hore maka ka fahimta kuma da zaka iya hada dangantaka tsakanin wannan da wannan ta malaman education ko previous knowledge ko eh abin da ya gabata za a hada shi da abin da zai zo a darasin gaba Allah madaukakin sarki ya samu dace a gurguje wannan yace assalamu alaikum mana dan Allah muna bar addu'a muna fama da mara lafiya tana fama da jinya an kasa gane kanta mun gode Allah ya maida mallan gida lafiya Allah madaukakin sarki ya bata afuwa Allah ya yafe mata kuma iyalanta su yawaita sadaka duk mutumin da yake da rahin lafiya aka gane kasa gane kanta to da ita da ƴan gidanta su dage da sadaka to Allah madaukakin sarki zai bada sauki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dawu marzakum bis sadaqa ku nema wa marasa lafiyan ku magani ta hanyar yin sadaka aiwata sadaka a gida insha Allah za a gano kanta Assalamu alaikum committee agaji yayi gyare gyare an sake gurin ajja babura zuwa jikin injin gidan mai martaba to mutane suna ji daga yau an mayar da kofofin kudu na masallaci zuwa kofar ƴan uwa mata akwai tsare-tsare a cikin masallaci dan Allah ƴan uwa su ba mu hadin kai mun gode to ƴan uwa dai duk sun ji Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ba mu dacewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin